sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Laraba, 5 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da mutanen nan 77 da aka ceto daga hannun kasuwar guman dan bindigan nan Bella Turji. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridin kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma su rauke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadin cewa za a ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar corona, sannan kuma ya ce makonni masu zuwa za su zama kalubale saboda nau'in Omicron na kwayar cutar ta COVID-19. Waɗannan kalaman na shugaban ƙasa sun zo ne daidai lokacin da ya gana da tawagar kwamitin yaƙi da COVID-19 a jiya Talata. Biden ya yi kira ga Amurkawa cewa mu yi ƙoƙarin ganin mun amfana da abubuwan da muke da su a ƙasa. Ya ƙara da cewa babu wani uzuri ga duk wanda bai yi rigakafi ba. Biden ya kuma yi bayani game da ƙarancin kayan gwaje-gwaje da ke ba Amurkawa takaici. Muna ƙoƙarin ingantawa a cewarsa. Shugaba Biden bai amsa tambayoyin manema labarai ba. Amurka tana fama ne da ƙaruwar cutar coronavirus mafi muni, ta yadda rahoton sabbin kamuwa da cutar ya kai miliyan 1 cikin sa'o'i 24, a cewar kamfanin dillancin labarai na Bloomberg a jiya Talata. A jiya Talata ne to ta sanar cewa Sakatare General Jens Stoltenberg ya shirya ganawa da jakadojin kasashen yamma da jami'an kasar Rasha cikin mako mai zuwa domin kokarin rage zaman ɗarɗar biyu bayan girke sojoji da Rasha ta yi a iyakar gabashin Ukraine da kasar ta. Za a yi taron na majalisar Senato da Rasha ne a ranar Laraba 12 ga watan Janairu a Brussels, kwana biyu bayan jami'an Amurka da Rasha suka bude taron tattaunawa kan tsaro tsakanin kasashen nasu biyu a Geneva. Kasashen kawancen na yamma na jin tsoron cewa sojojin Moscow da aka girke a gefen iyakar gabashin Ukraine din suna shirin mamaye kasar da ta taba kasancewa yankin jamhuriyar Soviet. Russia tana neman tabbaci daga NATO cewa ba za ta amince da bukatar Ukraine ta zama member ta ba. Wakilin Kuryar Afirka Jeffrey Feltman zai ziyarci Habasha a ranar Alhamis domin ganawa da babban jami'in gwamnati don tattauna maganar zaman lafiya. Wani babban jami'in ma'aikatar ƙasa ne ya bayyana hakan a ƙoƙari na baya-bayan nan da Amurka ke yi don ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankula. Yaƙin da aka shafe shekara guda ana yi tsakanin gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin Tigray, wanda ke daga ciki mafi girman rikice-rikice a Afirka, ya yi sanadin mutuwar dubban fararen hula da kuma miliyoyi da suka rasa muhallansu. Amurka ta yi ta nana ta kiraye-kirayen a kawo ƙarshen wannan tashin hankali da kuma ƙulla yarjejeniya don kawo ƙarshen rikicin, kawo ƙarshen take haƙƙin ɗan adam da cin zarafi da kuma samun dama ga ɗan adam ba tare da wani shinge ba.
An jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. Yanzu rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta miƙa wa gwamnatin jihar mutane 77 galibinsu maza da mata da ƙananan yara, waɗanda 'yan bindiga suke garkuwa da su a daji tsawon watanni uku. Wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ya haɗo mana da wannan rahoton.
Mutane 77 da aka miƙa wa gwamnati sun haɗa da maza da mata, manya da yara. Wasu matan suna shayarwa, wasu kuma suna da juna biyu. Kamar da yadda shi kwamishinan 'yan sanda Sifi Alkana ya yi mana cikakken bayani a kai.
mun samu wanda aka danta da su kama su guda 68 a kasar Shinkafi inda aka ce turji shine kama su ya aje su kusan wata uku to bisa ga operation da sojoji suke yi da sauran yan jami'an tsaro yasa ya bar su a cikin daji so da aka gaya mana sai mu kuma muka samu yan vigilante da yan ta'addin da suka tuba na gaske muka shiga dajin nan tare da su muka je muka kawo su ga sunan su nan koko ba biya ba kuma haka ne a ran uku ga watan Janairu kuma yan sandan mu a Shinkafi kuma mun samu information cewa akwai wasu da aka kama su amma suna daji sai muka samu yan vigilante da kuma wanda suka tuba muka shiga daji muka samu su muka kawo su suna nan 29 a cikin number a cikin su akwai mata akwai kankananan yara akwai mata masu ciki akwai mata masu shayar da yara
cikin nan takaitaccen bayanin sa jim kadan da amsar waɗannan mutane kwamishinan tsaro na jihar makaddashin Sufeto General Mai Marabus Ibrahim Mamman Tsafi ya yi godiya ga Allah inda kuma ya tabbatar da irin gudunmuwar da suka samu karkashin jagorancin Dr. Bello Matawallan Muradin gwamnan jihar a game da batun tsaro inda ya kara da cewa
Dakta tunda ya fara yaki da wannan abu bai zauna ba kuma wallahi duk inda dakta aje yana neman yadda za a samu da tabbataccen zaman lahiya a Zamfara irin wannan ga shige-shige da ya tayi da kuma jajircewa irin ta su jami'an tsaron mu da kuma kokari irin wayannan da muka yadda da cewa lalle babu shakka sun tuba ga harkar ga ta ta'addanci shine alamu ga wannan nasara da muka samu sojoji ba sa ja da baya za su ci gaba yan sanda ba ma ja wai ba kwa ja da baya za mu ci gaba
mun kuma sami sukunin zantawa daga cikin waɗanda aka kama shi din ma a tsatsaye cikin rububin jama'a
daga hanya ta daga auren namu da zuwa sabon gari sun kada ki kwana na 32
me kuke ga muku
a rayuwar su ba abun da kuke tsoro irin jirgi amma dan ma'aikaci ya tafi kasa shi za su illa ta shi kai amma da sun ga sojoji za su daddaure mu da kacha su kara tsuke musu kere su je wurin duci su fakuri
cikin amfani
muna
cikin ga jirgi ya
gaskiya ba iya ka dan haya ta da bom ya su canyi ɗaya daga cikin wani akwai sunan wani baba ne Abdullahi sai ya buɗe baki ya ce bai yarda mai sunan baba ne ya tuyi ba yamma zai kwanci ke suna kallo ya ta jamu da kacha samu ya jayi ga wuta ta canyi wadda bom ta tashi ko kusa ga wurin ne ka da har ya toya makarantar turji ya toya abincin turji
san shi abin lafashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya
a gai da Salisu Abu Malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya
a jiya talata gwamnatin Amurka ta sanar cewa ta kama ɗaya daga cikin manya waɗanda ake zargi da kashe shugaban Haiti Jovenel Moïse sannan ta kama shi da laifin makarkashiyar yin kisa da kuma sace mutum a ƙasar waje an kuma tuhumi mutumin mai suna Mario Palacios ɗayan shekara 43 da haihuwa tsohon sojan Colombia da samar da kayayyakin da suka taimaka wajen yin sanadin mutuwa alhalin ya san cewa waɗannan kayayyaki za a yi amfani da su ne don shirya yadda za a yi makircin kisa ko sace mutum ya gurfana a gaban kotun tarayya a Miami da yammacin jiya amma bai ansa laifinsa ba an ba shi lauya daidai gwargwadon hali sannan an tsaida ranar 31 ga watan Janairu a matsayin ranar dawowar shugaban kotun hukumomi a Delhi babban birnin kasar India sun umarci mutane da su zauna a gida a ƙarshen mako mai zuwa saboda yadda karuwar cutar COVID-19 ta rubanyu har sau 4 a cikin mako guda babban minista Arvind Kejriwal wanda shine zababben jami'i mafi girma a hukumar babban birnin kasar yana ɗaya daga cikin sabbin kamuwa da cutar COVID-19 su wajen 37,379 da aka ba da rahoto a India a cikin sa'o'i 24 Kentry One wanda ya bada sanarwar kamuwa da kwayar cutar kwana daya bayan da ya bada jawabi a ganganin zabe ba tare da sanya takunkumin rufe hanci ba. Yana daya daga cikin manya yan siyasa da suka hada da Prime Minister Narendra Modi da ke yin taruka a fadin India a gaban ɗaruruwan jama'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A rayuwa dukkanin wata halitta tana raɓar jinsinta ne domin samun natsuwa da kyakkyawar kulawa, amma saɓanin haka ba a fiye samun jituwa tsakanin mata. Yaya mata suke kallon wannan yanayi da wasu suke gani yana jawo musu koma baya yake?
Ina mu'amala da mata sosai, ko na san su ko ban san su ba. Yawanci idan an haɗu karo na farko, mata suna ma kansu wani kallon kamar suna auna juna haka. Gaskiya akasari akan samu haka, amma ni gaskiya idan na je wajen biki ko gidan gyaran jiki haka, ina shiga in musu sallama sai mu gaisa, sannan nakan sake in dan dauko topic din da za su so haka, da na ga zamu iya discussing tare mu yi hira. Wata na ma sai kiga har an exchange number a ci gaba da zumunci. Barin ma idan za a dade, kin kamar idan wajen gyaran jiki ne ai za a dade ana zaune waje daya ana tare, to kinga ai dole a dan yi magana saboda waya ma ba za ka iya rike kamar wajen lalle ba halin a rike waya.
To yaya wannan hali na mata yake tasiri idan ya kasance akwai bukatar taimako a tsakanin su? Kamar yanzu haka kina iya shiga wuri ku hadu da mace sai ta yi miki kallon raini saboda kila ko ta ga a tamban da kika sa ba irin wanda take tunanin zai daidai da ita bane. Wani lokaci
kuma mata suna tunanin wancan ba ta da aure ko su suna da aure suna tsoron kar su zo su saba da ita ta zo ko ta shige ma mijin su irin wa'annan dai yana kawo matsaloli tsakanin mace da mace
wani irin tasiri yake yi kan wannan batu na taimakekeniya tsakanin mata
ba shi da wani tasiri saboda kin hadu da mace kin mata wulakanci ko kin na mata wani irin kallo kuma ki zo daga baya kina son ku daidaita ko kuma kila tana da wani amfani a gare ki kuma kin riga kin bada wannan fuskar ta farko to irin wa'annan dai yakan kawo duguma baya ne saboda kin rasa wani tasiri da take da shi da za ta iya taimaka miki ko kuma a taimaka ma al'umma
to wasu na cewa mata sun fi amincewa da maza hatta shawarwari ko kuma neman wani taimako duk da bambancin jinsi dake tsakanin su
akwai taimakekeniya tsakanin mata kamar kana iya ganin wata mace ko take bukatun wani abu wata mace tana iya taimaka mata sai dai bai kai yanda maza suke taimako ba saboda mata suna tunanin cewa kar ki zo ki wata ta taimake ki zo ki fita ko ki mata suna da irin wannan a tsakanin juna ya kamata a ce an duk an wuce wannan an ci gaba mata su zauna su san cewa ƴan uwarsu mace tana bukatar taimako saboda ita mace ita ta san ciwon ƴa mace ita ta san inda yake mata zafi saboda haka ita ya kamata ta tsaya ta taimaki mace in tana da halin taimakawa saboda haka ya kamata a ce a cire duk wani tunanin ko kin fita ko baki fita ba ko ta fiki ko bata fiki ba ko tana da kaza ko ko bata da shi ko kar ta miki kaza duk a cire wannan mace ta dinga taimakon ƴar uwarta mace
Hajiya Rabi
dan wa kwarai da gaske wannan yana faruwa saboda ita mace in kika gaya mata maganan ki kafin ki je ki zagayo ta gaya ma wancan wancan ta gaya ma wancan amma in namiji ne kika gaya mishi kin gaya mishi har abada ba zai taba gaya ma wani da wuya ki ji shi a wani wuri kuma zai baki shawaran da zaki amfana da shi sosai ita ko in mace ne tana iya ma duk mugunta wani lokaci mata suna da irin wannan suna iya baki shawaran da ba zai miki amfani ba su yasa yawanci mata sun fi shiri da maza ko kuma sun fi mu'amala
to Hajiya Sa'a a gaskiya tsakanin mata mu'amala ta wajen mata ba wanda yafi mace iya kyakkyawan mu'amala musamman idan da akwai ilimi da wayewa dan yanzu kin ga alal misali na zauna a takaice a makaranta zaman da muka yi a makaranta mata suna taimaka junan su wajen karatu wanda ma idan ka ki zuwa cikin hall zaki ga suna encouraging naka sa lalle lalle ka zo ka je kada a je ayi ba daidai ba ko kaza ba ko da ga mun haɗu muna taimaka wa junan mu sannan ko da tafiya akai yanzu aka ce an je aikin haji to idan aka ce miki mata sun samu sun haɗe kansu an san juna a ɗakin ba a ɗakin ba ko a masallaci aka haɗu sai ki kuma uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka akwai kyakkyawan mu'amala da mace ta gaya miki ma sirrin da baki sani ba kuma mace ta ba ki shawara wadda za ta taimaka maka da kai da iyalanka baki ɗaya
yau yana wuya a wani bangaren rayuwa ba a samu mace tana kokarin ba da gudunmawan ta ba sai dai wasu suna gani har ila yau mata ba su samu ci gaban da ake tunanin sun samu ba kamar yadda sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar Kano Fida Barista Amina Umar ta bayyana
gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa yadda da mun sani kakannin mu suna gaya mana mutum zai tafiya aikin haji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi awa hudu ko kasa da haka ma mutum zai je su gaya mana cewa lokacin da kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sassaka ta yi surfe ta yi nika wanda zai dauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi surfe kin kai nika so zamu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan zamu iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa zamu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yanda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniya to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko mace ta zama mataimakiyar shugaban kasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya sannan a bangaren lafiya har yanzu idan kika dauki alƙalama ko ki dukkan da mata suke mutuwa a asibitoci sun shallake hankali za ki ga anan mace bata samu ci gaba ba saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne haka nan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya za ki ga cewa a kotunan mu kanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafin su ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantan su.
A yau demokradiyya ta zama wani ma'aunin da ake amfani da shi wajen auna cigaban da kasashen duniya suka samu. Amma yanzu a wannan lokaci a Najeriya ana samun karancin mata a majalisun inda ake gani za su iya bada gudunmawa wajen taimakawa ƴan uwansu mata. Lamarin da Hajjia Halima Hassan Tukur ta ce yana haifar da koma baya a rayuwar mata.
Dukkan mu nan dai zance a arewa mu dai harkan siyasa dai na mace ya zama mana wani abin da mutanen mu sun ki ba da goyen baya sun ki sakewa mata su shigo ciki su walwala abin da nake nufi nan da walwala a dama tare da su yanda sauran mazan suka dama ban san niyya da suke duban shi ba suna duban kaman mu mata muna gasa da su ne ko wani abu to ai harka ce na tafiyar da sha'anin kasa ba maganan gasa a ciki kuma in ba a bani matan suka shiga siyasan tare da mu ba akwai abubuwa da ya shafi na incin da ya mace tun daga addinin ta har zuwa harkar zama ta na rayuwa da zamantakewa aurenta to duk a majalisa ana yin waɗannan abubuwan so mu ana samun ragganci waɗanda za su kama su taya a fitar ma mata da haƙƙin su akwai inda su mama za su ke nasu taka rawan gani akwai inda wani haƙƙi sai mace ne za ta iya kare haƙƙin mace ƴar uwarta mu ce mazan ba za su iya ba za su iya amma wani abu din ita mace yanda za ta duba ne zai yi mamace ƴar uwata shi namiji ba zai gane shi ta wannan fuskan ba su don haka nan ne muke son su bari mata su shigo ciki ayi da su ko ba dan komi ba dan mu kare mutuncin ɗiyanmu da jikokin mu.
To Hajjia Abida me zaki dora akai?
Gaskiya mata muna tsoron siyasa ko kuma in ce ko muna son mu shiga siyasa famu da ƙarfin gwiwa mata da yawa da suke son su shiga siyasa na tabbata miki ba dan su yi kuɗin bane dan su yi canji ne mutum yana ganin abin da yake son ya canza amma bai da bakin da zai yi magana to a gani na in akwai mace a gurin da ya kamata za a samu canjin da ake bukata saboda an ce ciwon ƴa mace ne mace za ta ga wani abu na faruwa da wata da bata san ta ba bata san komai nata ba amma za ta ji kamar ita ce ko kuma kamar ƴar ta ce ko kamar wata ƴar uwar ta ce kuma yadda za ta taimake ta ba shamaki game da wannan na san ta ko ban san ta ba a kristan ce ko musulma ce a inyamura ce ko bayarba ce za ta taimake ta kamar ƴar uwar ta in ma wata magana za ta biyo baya sai bayan ma an gama taimakon to kin ga ko duk inda mace take babu wani nuna bambanci.
To mai sauraro duka abin da shirin ciwon ƴa mace na wannan makon ya kunsa kenan amma zuwa makon gobe da yaddar Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake mana fatar wani lafiya.
A gaida Aisha Mu'azzu. Yanzu kuma lokaci ne da Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru.
Don fara shirye ne mu na wannan mako ne da jaridar Kamarun TV wanda Talaba ta mana cewa ranar jaraga watan da ya bi shekara 2022 nan za a yayi kallabin gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda za a yi a kasar Jamhuriyar Kamaru ana tsaron wanda za su kalli wasan a filin wasan da aka gina irin na zamani za su kama mutum sama da 60,000 a birnin Yaounde wanda ake kira Olande. Jaridar Le Jour kuma ta ce shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru ya kira da babban murya cewar dole ne kowa ya yi kokari na ganin cewar ya mutunta dokar tazara da kuma sanya takunkumi kan matakan da aka dauka na hana yaduwar cutar corona virus a cikin lokacin da kasar Kamaru take karbar baki da kasashen ketare kuma ya ce dole ne a gudanar da allurar rigakafi na ganin cewar an gama da cutar na corona virus a faɗin kasar baki daya. Sai kuma jaridar The Guardian Sports ta kasar Kamaru an ita kuma hangomala ta yi cewa wa dalibai a kasar Jamhuriyar Kamaru sun koma karatun su a cikin wannan makon bayan sun kwashe watanni biyu suna hutu amma a halin yanzu daliban da suke bangaren garuruwan ƴan aware ba minda da buya da kuma sauran sashin har yanzu dai basu koma makarantun su ba saboda matsalar tsaro da yake a gaba su jaridar Informatime kuma cewa ta yi ministan sadarwa na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar Mustare ne Emmanuel Sadi yayi gargadi ga wadansu kafafen sadarwa na kasar anda yace su yi kokari su bi doka da oda akan yin ayyukan da suke gudanarwa kamar yadda gwamnatin kasar Kamaru ta bukace su da su yi kar su dinga wucewa da iri wajen yada wadansu labarun da ba su da tushe balantana makama yace idan aka danki duk wani gidan talabijin ko kuma na radio a kasar wadanda suke irin wannan aika-aika za su fuskanci fushin gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Mutation an da ita kuma cewa ta yi cikin manyan jami'an gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ya dulluwa tun da shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru a cikin jawabinsa da yi na karshen shekarar 2021 da kuma shiga shekarar 2022 cewa daga an kammala gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda kasar Jamhuriyar Kamaru ta amsa za yi kokari na ganin cewa an binciko wanda suka yi ciki da kuɗaɗen kasar Kamaru musamman ma an da ya sanarwa hukumar Konak da ta yi kokari na ganin cewa ta zakulo duk wani wanda yake da hannu a cikin almundalin da aka yi musamman na kallafin corona da kuma yadda aka yi wadaka da kuɗaɗen da aka fitar domin gudanar da wasanni da kuma gina filayen wasanni a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru za mu kammala shan jaridar na wannan makon ne da jaridar Le Message an ita kuma ta ce shugaba biya na ƙasar Kamaru ya sanar da ministan shari'a na ƙasar Musa Lauren Eso kan yadda za a danko manyan makarraban gwamnati waɗanda suka yi almundahana da kuɗaɗen ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya ce nan ba da jimawa ba za a gurfanar da su a gaban kuliya domin kowa ya ga irin abin da ya yi na rashin kirki a ƙasar Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru
a gaida da Malam Awal Garba yanzu kuma sai wasu sakon da kuma suraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayat Sakkwato daga local government ni America ina roƙon ku Allah ya koma Adamu yanda asako na gare ku waɗanda ƴan ta'adda da unhoma din su wallahi inda ana son a ƙarshen su duk wanda an ka samu a halbe shi nan take
Nini Adamu na fagarin kawara matsalolin da ke hawa a Najeriya shi ne zan ɗan magana kaɗan shi talaka Najeriya har yanzu bai san wane ne wanda yake shi na ajiyar sai wani da Allah ka ba mu ikon ganewa
assalamu alaikum sai mun san mai Amerika yi magana da wani irin shugaban kuma turancin jihar Bauchi Najeriya Allah ku yi godiya ga Ahmed Lawan shugaban majalisar wakilin Najeriya saboda abin da yake kawo da hari cewa a kan cushen kuɗi da suka yi na budget ɗin da aka yi ba har ya iya iya bai aminta da shi ba ai da ba shi ba har ba san talakar arewa yake yi ba san talakar najeriya yake yi ba a gyara mai dokokin zaɓe ya ƙi sa hannu a ba local government kashin cin gajin kansu assalamu alaikum mai magana umar hassan ta kori daga nan katsina ba sai sai fiskiri ba tsaron a ina tsohon jama'a na Najeriya ba su daga na Afirka da na ƙasa da na duniya ba su tsaya a taimaka mana da addu'a a wani zaɓe ya zo mu cewa babban jami'in gwamnatin Najeriya ya ce bindiga 83,000 ta ɓace Najeriya ita ko bindiga nan ina ta ran da ita ake ya kamo talakawan Najeriya Allah taimaka mu da addu'a Allah ya tsare mu ɗan Najeriya
madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke kira ta waya kenan kuna ajiyewa da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaici
an ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadin cewa za a ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar corona sannan kuma ya ce makonni masu zuwa za su zama kalubale saboda nau'in Omicron na kwayar cutar COVID-19 Hukumomi a Delhi babban birnin kasar India sun umarci mutane da su zauna gida a ƙarshen mako mai zuwa saboda yadda karuwar cutar COVID-19 ta rubanya har sau hudu a cikin mako guda.
Masu raro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za ku mai zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tana gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashim Gumel na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum